Kotun ta yanke hukuncin karar da Nnamdi Kanu ya shigar ta hannun lauyansa Ifeanyi Ejiofor don bukatar soke sauran caji 7 da ake yi masa ciki da tuhumar ta'addanci. Masu shari'a a kotun karkashin Justice Sannatu sun yanke hukuncin matakin da gwamnati ta bi wajen ta sokeyar Kanu ya sabawa dokokin cikin gida da mana waje a bangaren Maido da Milifi kasar da ake tuhumar sa. Ko menene hukuncin kotun daukar karar ke nufi? Ga fitaccen lauya Barista Mai Nasara Kogo da bayani.
Wannan hukunci da kotun kara ta birnin Abuja ta bada dangane da shari'ar wannan da ake zargi da ta'addanci Nnamdi Kanu da gwamnatin tarayyar Najeriya. Da yawa masana da lauyoyi da 'yan jarida daban-daban duka sun yi abin mummunan fahimta. Da yawa yanda ake yada abin ba haka yake ba. Kotu idan muka yi tuna an fara wannan shari'a ce ranar 23 ga watan Disamba ta shekara ta 2015 kuma a ranar 25 ga watan Afrilu ta shekara ta 2017 aka ba Nnamdi Kanu beli. To da aka bashi beli din nan sai ya tsallake beli ya gudu. Da ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta 2021 bare kenan sai aka kamo shi a kasar Kenya aka taho da shi. Wannan shari'a da aka yi a kotun daukar kara shari'a ce wadda take ta shafi kawai hanyar da aka bi aka kawo shi daga kasar Kenya. Ita ce kawai kotun nan ta yi magana. Domin shi lauyan Nnamdi Kanu ya nemi kotu ta bada belin Nnamdi Kanu, kotu ta hana saboda ta yi misali da yanda ya tsallake kafa ya gudu da kira aka iya kamo shi. To sai shi lauyan ya dauka kara cewa bai kamata kotun ta hana shi beli ba saboda hanyar da aka bi aka kamo Nnamdi Kanu daga kasar Kenya ta yi karo da tsari na sashe na 195 196 na dokar hanzarta harkokin shari'a wato Administration of Criminal Justice a cewa ba a bi waɗannan matakai ba kuma ta yi karan tsaye da dokar ta'addanci ta Najeriya.
Tunda 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da wannan lamarin inda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Asha Sharifi ya ce
Allah ga mai hankali ba zai karbi wannan abin a hankalce ba. Saboda mutumin da ya shugabanci abubuwa na ta'addanci irin wannan aka yi asarar rayuka sanadiyar kalamansa da ayyukansa aka kona dukiyoyin mutane ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma kowa ya san ana da wato record na lokutan da dinga kiran mutane su fito a kashe mutane ana da shi kuma mutanen nasa suka kashe mutanen kuma har yau ba su daina bi suna kashe mutane ba a ce wai saboda wai hanyoyin da aka baka kamo shi wai sun saba dokar kasa wannan din mai hankali ya san son zuciya ne da sakar ji to amma tunda kotu ce ta wannan al'amari kuma muna ganin ita gwamnatin tarayya ta tabbatar za ta dauki da mataki akai na dauka kara muna kallon cewa za mu saurara mu ga dauka kara su kuma za mu ga rubutaccen hukuncin inda daga nan za mu ga me ya kamata mu mi a matsayin mu na kungiya da kuma mutanen arewa da mu ne da wannan mutum ya wuce gaba wajen kalaka mutanen mu da dukiyoyin su
a matsayin martani ministan shari'a Abubakar Malami ta bakin mai magana da yawun sa Dr. Umar Jibril Gwandu ya ce
ya kamata masu saurare su fahimci cewa wannan karar tana da fuskoki kamar guda biyu akwai tuhumace da aka yi kafin ya arce da kuma tuhumacen da aka yi da arcewar sa da kuma bayan arcewar shi daga shari'ar da ake masa to yanzu wannan bangare ne na daban za to kuma akwai wasu laifuka da ake tuhumar shi da su domin haka wannan hukuncin shi ma karan kanshi abu ne wanda za a kara dokaka kara akai sannan kuma akwai sauran tuhumace da ake masa wanda su ma za a bude babin su a ci gaba da masa hukunci akai
idan ana iya tunawa a watan Yuni shekarar 2021 ne gwamnatin Najeriya ta samu nasarar sake kama Nnamdi Kanu tare da haɗin gwiwar na 'yan sandan kasa da kasa mai hukunta manyan laifuka a kasar Kenya a lokacin da yake neman goyon bayan kasashen waje domin tabbatar da samun kasar Biafra. Nima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.